Gwamnatin tarayya ta ce lambar shedar ɗan ƙasa ya zama tilas ga jami'an diplomasiyar ƙasashen waje waɗanda za su ci gaba da zama a Najeriya na tsawon shekaru biyu ko sama da haka. Shi kuwa tsohon jakada a Najeriya Suleiman Ɗahiru ya tofa albarkacin bakinsa.
Abinda gwamnati suka yi daidai tunda gwamnati sun yi doka cewa duk wani wanda zai amfani da waya dole yana da wannan namba na ɗan ƙasa. Amma kuma tunda diplomats wanda suka zo daga wasu ƙasashe su ba Nigerians bane, ya kamata suna da wani namba da za a basu don su samu su ta amfani da wayoyinsu.
A lokacin da yake yi wa muryar Amurka bayani akan matakin, babban darakta a hukumar bada katin zama ɗan ƙasa, Injiniya Aliyu Aziz, ya ce a bisa umarnin ministan sadarwa Isa Ali Fantamine aka buɗe wannan wuri. Ga bayanin da ya yi.
Duk wanda yake zanne da gwamnati ta san da zaman shi kuma yana da resident permit, to shi ma za a yi mishi nin. But wanda ya zo ba zannanne ba ko kamar ya zo temporary, shi kuma da passport na shi zai amfani da shi sai ya anshi nin. Amma temporary nin za a ba shi na ɗan kwanaki.
Akwai temporary nin, wato nin na wucin gadi?
Akwai
wannan ta musamman ce ta ƴan ofisoshin jakadanci da baki kenan?
Na baki, in mutum ya zo da bako sai ya zo da passport nashi da kuma ya nuna visa shi sai a ba shi wannan sim. Amma ba za ya rijistan shi a ba shi nin ba. Amma duk wanda yake da zama yana da permit na zama ko kuma ya yi shekaru biyu a ƙasa, shi ma za a iya rijistan shi a ba shi nin. Kuma nin ba zai sa mutum ya zama ɗan ƙasa ba. Nin kawai zai shaida ne da kana nan mazauni ne a ƙasa.
Shi ma mai nazariya al'amuran yau da kullum Imrana Wadana ya bayyana ra'ayinsa, yana mai cewa
wannan yunkuri ne mai kyau, domin ta haka za a iya gane kowane mutum da ke ƙasar nan ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya bane, domin shi zai maganin ta'addancin da muke fama da shi. Ailikin tantancewa da sanin wane da sanin inda wane yake da sanin halin da wane yake shi ya kawo mutane suke fakewa da guzuma suna harbin karsana, ana yin ta'addanci kuma ana ɓoyewa.
Wannan cibiya da aka buɗe na musamman ne domin jami'an diplomasiya kuma zai fara aiki wannan talata 19 ga wannan wata na Janairu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.